بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبو دقودي أستبتغ الله سبحانه وتعالى بس حد أمود يساكي أولا سافيا الله دي ashirin da hudu ga watan Jumada al-Ula a shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 15 ga watan uku a shekara ta 2015 a lissafin miladiya. A ci gaba da karatun da muke na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kokarin sanin tarihin rayuwarsa daga littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum na Malam Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Tafiya tana can gangarowa, muna saraya ko bayan yakin Hunain, haka ne? Za mu tashi sariya ta biyar, cikin sariyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura bayan gama yakin Hunain, domin ƙara tabbatar da zaman lafiya da kuma miƙa wayar dukkan ƙabilun Larabawa ga musulunci. Za mu tashi inda yace sariyatu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ila sanamin li tayy yuqalu lahu al-Fuls. Sariyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ƙarƙashin shugabancin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu zuwa wani gunki na ƙabilan Tayyi. Tayy sunan kabila ne, wani gunki sunansa Al-Fuls, liyahdimahu dan ya ruguza shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Ali dan ya ruguza wannan gunki, sunan gunkin Al-Fuls na kabilan Tayy, fi shahri Rabi'in al-awwal, a watan Rabi'in al-awwal sanata 90 a shekara ta 9 ta hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 و100 اتكين متين 150 معنى دشي ده متين 150 كو شينه مي شغبانتين متين 150 على 100 بعير سنا هي ده راقوما غدا 100 و50 فرسا ده كما دواكي 50 معنى متين 100 اكن راقومي متين 50 akan dawaki ko kun ga wannan karam ba ku ji an ce yata'aqabunahu ba ko me yasa? Yawwa, saboda komai ya cif cif, an samu ganima an rarraba, an samu raƙuma da yawa, kowa ya samu abin da zai hau a tafi yaki. Wa ma'ahu rayatun sauda, akwai babbar tuta baka, waliwa'un abyad da ƙananan tutoci kuma farare. Fashannu al-gharata ala mahallati alihatin, sai suka kai hari, in ce shannu al-ghara shine kai hari, ala mahallati alihatin, a yan gidaje shine ake cewa mahalla, yan gidaje riga, kamar da nake cewa rigar Fulani, yau mahalla sunanta, mahallati alihatin na kabilan alihatin, ma al-fajri lokacin wato ketowar alfijir, domin mene? Fahadamu ko haka ne ko? Yawwa, fahadamuhu wa mala'u aydiyahum min as-sabi, suka rubuza wannan gunkin nasu kuma suka cika hannayensu da ribatattun yaƙi, wan na'ami da raƙuma, washa'i da kuma awaki da tumaki. وفي السبي اتكين wannan kamammun kori batattun yaki din ukhtu adi ibn hatim, akwai yar uwar adi ibn hatim radiyallahu anhu, amma lokacin bai musulunta ba shi kansa, yar uwarsa. A littafin dalailun nubuwa abinda ya ambata shine yar gidan hatim, kuma duk ba matsala. Yawwa, da yar gidan hatim ibnatu hatim ya ambata da ibnu hatim da kuma ukhtu adi ibn hatim, adi abu ɗaya ne. Yau, to sai sai a cikin su akwai wannan mata yar uwa ce ga Adi ibn Hatim tunda ai kuna ji ana cewa Hatim at-Ta'i wanda ya shahara a jahiliya da kyauta din nan ko yawa to ai dan sanya Adi yana kan wani addini ya fi kusa da kristanci da kuma tsakanin sa suna cewa addini ne tsakanin kristanci da sabi'anci ana ce masa ar-rukusiyya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yana nan a cikin abin da zai zo mana nan gaba lokacin da ya musulunta to zamu zo dai miji to shine sai yake cewa saka cika han aiwa wa fi sabi uktu Adi ibn Hatim wa haraba Adi shi Adi din ya gudu ila Sham zuwa kasar Sham wa wajada almuslimuna fi khazanati alfuls a wannan taska mun san kowanne gungi akwai dan sto akwai dan wani sto da ake ajewa kusa da shi saboda aje kayan da ake kawowa domin su sadana din su dan samu abin da za su raba a tsakanin su to ana samun irin wannan sto a aje to a cikin wannan sto din suka sami thalathata asyafin takubba guda uku wa thalathata adru'i da dir'i silke guda uku wa fi tariqi akan hanyar su qassamul ghanaima suka rarrabe ganimar su tunda dama wannan haka ya halatta ai haka in tura saraya ba tilas ne sai sun dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shi ya raba ba suka raba abun su a tsakanin su kafin su tun dama mahadin haƙƙin su ne za su ware khumusi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran kuma su raba abun su sai su kawo su ce gashi abin da suka samu kuma ga yadda aka rarraba da haka ba wani laifi suka yi ba ai kuma ba kuma ta ba wannan shine sababin da ya jawo lokacin da zai zo mana dai nan gaba lokacin kusa da Hajjatul Wada da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi dai Sayyidina Ali zuwa Yaman har aka samu ganima aka yi khumusin aka ware kuma da aka rarraba ai kafin a rarraba wasu daga cikin mutanen suka yi amfani da abin da aka ba su Ali ya faɗa dan me suka ce ai kai ma kai amfani da wani daga cikin khumusin da ka ware shine suka gaya masa magana dai bai ji dadi ba har yazo ya kawo karogun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yazo abin nan daidai gari rukun bayan an gama aikin haji anan ne har ya faɗi maganan nan cewa man kuntu maulahu fa aliyun maulahu domin ya nuna cewa kada mutum ya bata ran Ali radiyallahu ta'ala anhu duk mutumin da yake san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole ya so Ali dole ya zama cewa Ali shi ma abokin jibinta sa ne yana son sa yana jibinta sa kamar yadda yake son ko kuma kamar yadda dai wajibi akan musulmi ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shi yake nufi da maula din man kuntu maulahu fa aliyun maulahu baya nufin la min qaribin wala min ba'idin a zo a ce ai abin da yake nufi man aliyu radiyallahu ta'ala anhu shine waliyi mun nan wala'i ne walaya sai ba wilaya ba wilaya shine shugabanci walaya kuma jibinta da kauna da so da taimako to ita yake nufi an to sababin fadin wannan hadisin shine wancan dan ya dawo masa da martaba sa'idan sahabbai ce a bai kamata a samu mutum kuma yana daukar wani abu na kulli a zuciyarsa dangane da Ali ibn Abi Talib sai ya fadi wannan hadisi amma asalin sa ba shi da alaka da wancan shugabanci da khalifanci da sauransu kamar da masu son haka suke son su fadi sai ke cewa ووجد المسلمون في خزانة الفلس ثلاثة أسياف وثلاثة أدرع وفي الطريق قسموا الغنائم وعزلوا الصفية هذا ني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكواري شيني زاببون كي بنتتون دوكيوين لمن زان الله صلى الله عليه وسلم سكا ساعة كيون خمس ولم يقسموا كو هذا ني نعم ولم يقسموا آل هاتي أما سو قبيلا آل هاتي كاما من دعاك كاما بس لباسو بس يسكا بسو mana suka kai labarin da ya gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai daga cikin su shine aka taho da wannan mata wadda take kanwar Adi ibn Hajj mun fahimci abun yau ba a raba an sa ta a cikin rabon wani ba sai aka taho da su ga baki daya wallam ma ja'u ila almadinati ista'afat ukhtu Adi sai yan uwan Adi ibn Hajj din ta nemi neman rangwame da tausayi daga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine ma ista'tafat ta nemi atfu yawa shine ista'taf neman atfu ta nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tausaya mata qailatan tana cewa ya rasulullah غاب الوافد مي كولا دنيفا بايا نان شنو الوافد المشرف اصلا وافد نان انا نفهم الاشراف على الشيء اشرافي اكن ودا بشي اكي نفي دا الوفد دان غاب الوافد مي كولا دنيفا بايا نان تنا نفهم وا dan uwanta Ali ibn Hatim tunda ya gudu ya tafi Sham kamar da muka karanta yanzu wan qata al walidu a wata riwayar waladu suka sa wan qata al walidu ya sun yanke ko al walidu uba ya riga ya rasu in walidi aka nufi tunda uba shi guda ɗaya ne wa ana ajuzun kabiratu ni kuma ga mai tsohuwa ce mai shekaru da yawa ma bi min khidmati ko khadama bani da wasu masu yin hidima shine ma bi min khadama in khadama ni ma'ana jam'i ne na khadim bani da wasu masu yin hidima in ko kace ma bi min khidmatin bani da wata hidima wannan kuma ba zai bayyana ma'anar ta ba za ta bayyana sosai ba ma bi min khadamatin wannan shine dide sai tace fa munna alayya manna Allahu alayka haka kai baiwa mun gare ni ma'ana ka sani cikin waɗanda za a yi wa baiwa a yafe musu su tafi a ƙyale su gaba ɗaya mun san wannan yana daga cikin abin da Allah maɗauke biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zabi a kansa in an kama ka a ribatattun yaƙi fa imma mannan ba'du wa imma fida ko kuma da Allah maɗauke ya faɗi cikin suratu Muhammad ko dai a yi musu baiwa a ce to ku je an yafe muku kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙi aka yi wa Abbas ko baffansa lokacin yaƙin Badar to irin wannan ya halatta ko kuma a karbi fansa kamar da aka yi dangane da abin nan Abu Rabi ko Ibn Anas mai abato mijin Zainab yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda garin sa aka kawo abin da yake abun wuya ne na Khadija har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi kuma daga baya shi ma a yafe masa a kyale saboda wannan abun wuya da ya tuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija wannan dai duk mun karanta a baya to sai yake cewa qala sai yace man wafiduki wane ne mai kula da ke din قالت سيتسي علي بن حاتم علي بن حاتم قال سيتسي الذي فر من الله ورسوله علي بن حاتم wannan da ya gudu daga Allah da manzon Allah mana ya gudu dan kare musulunta yaji tsoro kuma kare yaki ya gudu ya tafi sham thumma mada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi bai ce komai akan ta ba bai ce ai mata mannun ba bai ce ai yafe mata ba bai dau wani mataki ba sai kyale ta فلما كان الغد يعني عند غري واي غوبي تاي معناه غري واي واشي غري كينن شنو معنى فلما كان الغد فكرنت الغد بفلما كان الغد با من كان ان تامه تي با ناقصه با يوا وكان ايت كما كان اذا تزمنا ابن الناقصه ايت سي تحتاج الى خبر هذا ني wannan ko abin da ake so a ce shine yayin da gobe tayi shine kashe gari qalat mithla dalika sai ta fadi irin abin da ta fada jiya cewa munna alayya manna Allahu alayka bani da kaza bani da kaza bani da kaza kai mun baiwa wa qala laha mithla ma qala ams sai meme ta mata shi ma abin da ya fada mata jiya falamma kana ba'da al-ghadi bayan kwana biyu kuma da wannan zancen farkon ma'ana washe gari kuma har yanzu قالت مثل ذلك تساك ميمي تدي ونن أبن تفدا فمن عليها تو أنني منزع الله صلى الله عليه وسلم سيشيكي نوكو جالي تا أكا يفي متى أكا سيتتبي وكان إلى جنبه رجل أقصد شي منزع الله صلى الله عليه وسلم ألوك سن جيفا سا أكوي ونمتم ترى أنه أليم إتما ترد قبادة كبار الأبار تنا جنن أليم رضي الله تعالى لوك سن متسنش با yana jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kusa da juna tare to wannan mutum wanda daga baya take fadin cewa Aliyu ne qala la hasaisi da ita salihil himlan ki roke shi a baki wasu dabbobi da za su mai da ke gida ma'ana baki raƙumi da kaya za dora akan da a dora ki akan wani abu mai da ke gida shine ma'anar himlan fasalathu sai ta roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa amara laha bihi sai umarni cewa a bata kuma aka bata wa raja'at ukhtu Ali ibn Hatim wannan kissar ta zo a wasu masadir din mafi dai yawan inda aka faɗe shi wannan shine na abin nan Ibn Hisham kuma wannan ya dauko ne daga Zadul Ma'ad asalinta. Amma akwai wata riwaya da wasu lafuzza din wanda malamai suke hukunci akan cewa abin nan mawdu'a ce ma a wani lafazin. Asalin kissar dai la'alla tana da asali da iya sanadin da zaka iya dogara da shi akan ta shine wato sanadin Muhammad ibn Ishaq ta hanyar wato wanda Ibn Hisham ya kawo mana, banda shi ba wani abu da zaka iya dorawa akai. Amma ta zo a wani ruwayoyi har wani malami mai littafin kisas wa abaqi yajibu an tumha haka ya rubuta littafi, wato kisas wasu kissoshi da tarkacen tatsuniyoyi da suka shiga littafin tarihi wanda ya wajibi ne a kauda su, to daga ci ya kawo wannan kissa din. Amma wata riwaya ta taba wannan riwayar ba da wani lafazin daban, domin a wancan lafazin hadda abinda aka kawo na wai sayyidina Aliyu har yana siffanta jikin matar yadda ya ganta kasanta tsakiyarta da sauransu. Malamai suka ce wannan ba zai yiwu Aliyu ya faɗi wannan maganar kuma ta zama ta inganta ba, har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu maganganun da ya faɗi wanda su ma sun yi nisa da a ce irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su. Shi yasa malamai suka hukunci akan cewa wannan kisar bata tabbata ba musamman dai da wancan lafazi din. Amma wannan dai shine abin da Ibn Hisham ya kawo daga Muhammad Ibn Ishaq wallahu a'lam. Kuma ganin dai malam Ibn al-Qayyim ya kawo a cikin Zadul Ma'ad, la'alla shi yasa shi ma malam shi al-Mubarak Furi yake ganin wani abu na ingancin ta ya kawo ta. Allah shine mafi sani. Yace wa raja'at ukhtu Adi, ukhtu Adi din nan ta koma ila akhiha Adi ibn Hatib bisham, sai ta koma wurin wannan dan uwana ta yayanta a can a Sham. Falamma laqiyatuhu, yayin da ta hadu da shi, qalat ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai take bashi labari dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, take cewa laqad fa'ala fi'latan ma kana abuka yaf'aluha, tace wallahi wannan mutumin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya aikata wani aiki wanda ko babanka ba zai iya wannan aikin ba. Yana wani aiki bai wanda yayi mata da irin mu'amalar da ta gani mai kyau a matsayinta na ribatacciya ta yaki, amma ba a wulakanta ta ba, kuma babu wanda ya ci mata zarafi. Duk da cewa kun san wannan abin na cin zarafi musamman na mata, dan an kawo su cikin ribatattun yaki, baya cikin akhlaqin musulunci a yanzu tun daga da ke tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu, bal baya cikin akhlaqin jahiliya. Hatta in jahiliya Larabawa ba dabi'a su bane in an kamo ribatattun yaki ai musu fadi, tunda in an kamo dama a matsayin bayi suke, Larabawa ake sai kowa tafi da nasu, don haka a matsayin mallaka, a matsayin mallaka baiwa ta halatta dama ga mutum tun a jahiliya haka abun yake. Wannan dabi'ar ta idan an kama mata a cikin ribatattun yaki har a ce ai musu fadi, a ci musu zarafi, wannan bakon abu ne a musulunci. In an ga wani musulmi ma yayi, to ba musulmin kirki bane kuma baya wakiltar musulunci. Allah ya sauke. To wannan shine sai yake cewa sai yake cewa kai tace da shi, i'tihi raghiban aw rahiban, ina baka shawara ka tafi ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je wurin sa, raghiban aw rahiban, ko dai kana mai kudin addinin sa ka je ka karba, aw rahiban ko kuma ka je dai a matsayin an ci nasara akan mu ka sallama wuya, shine ma'anar raghiban aw rahiban. Faja'ahu Adiyyu, sai Adiyyu ko ita hukum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ghairi amani, ba tare da aman ba, ba tare da wata yarjejeniya ta zaman lafiya daga wani ba, a ce ga wani ya bashi amani ya ce wannan ni na tsare shi zai zo cikin musulmi, ba tare da aman ba, haka kawai ya shigo ba tsoro, haka ne ko, wala kitabin, ba tare da kuma wani rubutu ba daga wani da zai bashi alƙawari. Fa ata bihi ila darihi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gidansa. Falamma jalasa baina yadayhi, yayin da ya zauna gabansa, hamidallaha wa athna alayhi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba wa Allah yace alhamdulillah, kuma yayi dai yabo kalmomin yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala da kirari. Thumma qala, sannan yace ma yufirruka, menene ya kore ka, ma'ana me yasa ka gudu, shine ma yufirruka, me kake gudu kai ku bawan Allah, ayufirruka an taqula la ilaha illa Allah, abinda kake gudu yasa har ka tsere shine baka so ka ce la ilaha illallah sai ce fa hal ta'lamu min ilahin siwa Allah shin kai ka san akwai wani abin da ya cancanta abota masa ne banda Allah qala la sai ce a'a ban sani ba thumma takallama sa'atan kunga me yasa ya masa wannan mu'amala in kun lura ai ta fita daban daga sauran mu'amalar da yake wa sauran shugabannin kabilun larabawa saboda shi yana da wani ilimi na wani addini ba addinin shirka yake kai gaba ɗaya ba addinin nasara akwai shine na gaya mana dazu gashi nan zai gaya mana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in riwayan nan ta inganta shi ya faɗi wannan sunan addinin da kansa ar-rakusiyya ar-rakusiyya addini ne tsakanin kiristanci da sabi'anci mun san sabi'awa ko sabi'awa mun sha zancen su lokacin tafsiri da ibn simiya ma ya faɗa min haji sunan lokacin ni magana wani lokaci wasu mutane ne masu bauta wa taurari ko in ce al-ajramu samawiyya rana da wata da taurari wasu kuma su ce masu bauta wa mala'iku addinin a cakuɗe yake da wani abu na musulunci da kuma wani abu na bautar gumaka da taurari na sama da makamantan waɗannan abubuwa mutanen da suke zamanin annabi ibrahim bautar su kenan bautar abin nan al-ajramu samawiyya din nan wannan wata da rana da sauransu shi yasa kun ga a suratul an'ami mujadalar da ta auku tsakanin annabi ibrahim da su akan me akan waɗannan abubuwan ne to waɗannan mutane sabi'awa ne to wannan addinin tsakanin sabi'anci da kiristanci yake shine ar-rakusiyya shine addinin da shi Ali ibn Hatim yake shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai masa wannan irin mu'amalar ba irin ta sauran mushrikai ba saboda shi yana da wani ilimi na cewa Allah shi kadai cancanta abota masa to shi yasa ya tambaye shi abinda kake gudu shine ka ce la ilaha illallah shin ka san wani abun bauta wanda ba Allah ba yace la thumma takallama sa'atan thumma qala sannan yayi dai masa wa'azi yayi masa nasiha yayi masa wa'azi shine sa'atan wani lokaci ba yana nufin awa guda ba ma'ana ya dau lokaci da yana dan masa kalmomin nasiha thumma qala sannan yace inna ma tafiru an yuqala ko Allahu akbar kawai abinda kake gudu shine a ce Allahu akbar فهل تعلم شيئا اكبر من الله تشين كاسن wani abu ne da yake kai Allah girma ko a ce yafi Allah girma qala la qala sai ce fa innal yahuda maghdubun alaihim wa innan nasara dallun yahudawa sune maghdubun alaihim wanda Allah ya fushi da su Allah ya fushi da yahudu ne saboda ilimin su da kangarewar su nasara kuma ya sa su batattu saboda suna bautar Allah amma da jahilci shi yasa duk mai bautar Allah da jahilci to batacce ne mai kuma kangarewa dokar Allah tare da ilimi to Allah zai fushi da shi shi yasa wannan ita ce fasarar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da kansa dangane da yahudu da nasara wannan kuma fasarar ghayrul maghdubi alaihim waladdallin su ake nufi tare da cewa kuma duk wanda ba su ba ma zai shiga ciki yawa za a iya samu wani wanda ghadiba Allahu alaihi li sababin min al-asbab za a iya samun kuma wasu dullalun bi sababin min al-asbab shi ba qala sai yace fa inni hanifun muslimun shikenan sai musulunta sai shi shikenan daga yanzu ni na zama hanifun muslimun hanif wanda ya karkace daga ƙarya ya koma gaskiya muslimun kuma wanda ya miƙa wuya fambasata wajhuhu farahan sai fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bude da farin ciki ma'ana sai aka samu walwala a fuskar manzo sallallahu alaihi wasallam wa amara bihi yayi umarni da shi fa nazala inda rajulin min al-ansar aka je aka sauke shi a wurin wani mutum daga cikin al-ansar waja'ala ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tarafayn nahar yayi dora yana zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam safa da marece yana jin ilimi yana jin tauhidi yana jin wa'azi yana jin fadakarwa wannan shine abin da ibnu qayyim ya fada a zadul ma'ad wanda shi malam ya rere ya fada an wuri wa fi riwayat ibn ishaq an adin a wata riwayat ibn ishaq daga adi ibn hatim anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamma ajlasahu bayna yadayhi yayin da ya zaunar da shi a gaban sa dinnan qala lahu yace da shi eh ya adi kai ya adi ya adi ibn hatim alam takun rakusiyya kai ba dan addinin rakusiyya bane inji abin ya fada yawa qala qultu sai nace bala eh haka ne قال سيسي أولم تكن تسير في قومك بالمربع بك كسن سيكون تن ربو عند نيمة بأتك متننك شيني تسير في قومك بالمربع بالمربع يسن شيني ربو الغنيمة نتيها فصر مقوة نمبة أكو إن المربع شيني ربو عند نيمة أربا غنيمة كشي هدو أتن يبدا دع يسي بك كسن سيكون أين ونن بأ قال سيسي قلت نسي بلائي قسيا حكني قال سيسي فإن ذلك لم يحل لك في دينك تأيوان أدينك بهلتبا أدين النسارة دكيكي بي كورفوسية دكيكي بي وانم بهلتبا فنسان كافم من ذن الله صلى الله عليه وسلم دك النباوة دمان ذن الله إن أكي ياجئ دا أبو كانجا با أكسا مغنيمة ya ake da ita ba a ci ko sai a tara ta sai a dora a wani wuri alamar Allah ya karba shine wuta za ta zo daga sama sai ta cinye shine alamar Allah ya karbo wannan jihadin yayi sai kowa ta ce ita ba mai cin komai a ciki shi yasa manzo Allah sai daga cikin abubuwa biyar da yake an kebance su da shi shine ya faɗi uhillat iyal ghanaim an halatta mai cin ganima mun fahimci wannan yau to shi yasa sai yake ga masa a wata ruwa amma cewa kai nafi ka fa sanin addinin ka addinin da kake kai baka san shi kamar ni ba na jama'a nan yana shi abin da ya fada ko haka anan ne ko yau san kasa gashin ya fada sai yace fa inna hadha la yahillu laka fi dinika qala falam yaud an qala ha fatawadatu laha sai yace ban bari ya sace maimaita ta ba na risina na mika wuya ga wannan magana da ya fada shine ma'anar falam yaud an qala yana fadin ta sau dayan nan to ban bari ya sake maimaita ba ta ba har na tawadu na mika wuya na sallama na yadda da wannan magana da ya fada rawar al-bukhari an adi to ga duwa da take dama ba ta da ko dofanin matsala riwayar al-bukhari daga shi adi ibn hatim qala yace baina ana inda nabi ina nan wata rana ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam id ataqu rajulu sai wani mutum yazo fashaka ilayhi alfaqata sai kukan talauci ya kawo ƙara cewa talauci fa ya ishe shi shine alfaqa bukata tsananin bukata thumma ataqu akharu fashaka ilayhi qata as-sabili wani kuma yazo ya kawo ƙara gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa babu zaman lafiya a hanya ma'ana ana yanki ana fashi da makami a hanya ba zaman lafiya فقال سيسي يا عدي نعم تو زلك عدي تو با زلك بني مي ان ابن دكي بون كني ني بابو ابون تو ايدان كينو ايدان زو اها نعم 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 دي اكوي ني 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 زلكي ايه بابن منسي رواية بني مكومة يجي وفي رواية ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه بين يديه في داره قال له إيه يا عدي ابن حاتم ألم تكن ركوسيا دمني ونكو قال قلت بلى قال أولم تكن تسير في قومك بالمربع قال قلت بلى قال فإن ذلك لم يحل لك في دينك تدقل النسين كوما وترواية قال سيسي قلت أجل والله من دور يدي سيسي إيه والله أجل شيني إيه ma'ana ya kaman kace na'am shi ma'anar ajal sai ce ai ajal wallah haka ne ya manzon Allah qala sayyisi wa araftu annahu nabiyyun mursal yace tun daga nan na san cewa shi annabi ne kuma mursali ne an aiko shi ya arifu ma yujhalu yana sanin abin da ba a sani ba ma'ana yana sanin abin da sauran mutane ba su sani ba sakamakon cewa shi Allah yana gaya masa وفي روايه لاحمد او روايه احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سي يا علي يا عدي اسلم تسلم كمسلمتا ذاك كوبوتا كزونا لافيا فقلت سنسي اني من اهل دين ايني انا ده الدين قال سيسي انا اعلم بدينك منك يوا سيسي ايني نافي كسنن الدين لك بكاتي كانا كا اديني بني اديني اللي كيك كاي نافي كسننسا فقلت سيسي انت اعلم بديني مني kai din yanzu kafi ni sanin addini na qala na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am alasta min rukusiyati kai ba cikin addinin rukusiya kake ba kun ga nan a zahirin abinda aka mutsa Ali ibn Hatim shine kawai a ce Kirista ne. To shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambance a Kiristancin ba kowanne ba, Kiristancin Rakusiya yake. Kiristancin Rakusiya ya fi kusa da Sabi'anci. Kiristanci ne tsakaninsa da Sabi'anci, haka wani addini ne a tsakani. Kun ga wannan ai ilimi ne da dakiq da Allah madauke biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan mutane, tare da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai je Sham ya zauna da su ba. Duk abin da ya sani a shekenan Allah ne subhanahu wataala ke masa wahayinsa, shi yasa ya faɗi wannan. Kamar yadda Yahudawa da na Madina suka zo su tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wasu abubuwa da a cikin littafin su aka ambata, sai su ji ya gaya musu, har suka goma su ce bari su zo su gwada shi, in annabi ne za su gane, in makareci ne za su gane. Sai su zo su yi masa tambayoyi. Na kun san wanda mun karanta dai a baya, Nasaran Najiran da suka go wurin sa, ai sun yi masa tambayoyi su ma. To irin wannan ne. Sai yake cewa sa, na'am alasta min rakusiyati wa anta ta'kulu mirba'a qaumik, kana cin rubu'in ganima na mutananka. Fa kuntu bala, sai nace eh. Qala sayyisi fa inna hadha la yahillu laka fi dinika, wannan ai bai halatta ba gare ka addininka. Qala sayyisi fa lam ya'ud an qala ha fa tawada'tu laha, shine wancan dai abin da muka faɗa, bai sake maimaita ta ba har sai da nemi kauya. Warawal bukhari an adin, sannan al imam al bukhari ya rawaito daga Ali ibn Hatim qala, yana cewa baina ana inda nabi sallallahu alaihi wasallam id ataahu rajulun fashaka ilayhi alfaqata thumma ataa akhar thumma ataahu akhar fashaka ilayhi qata' as-sabil mumina. فقال سيسي يا أدي هل رأيت الحيرة؟ شنك هذا حيرة؟ دليني من قويني سنن صحيرة أتكين شاب كاد حيرة؟ فإن طالت بك حياة تبالين ديا مكون أب وانا شما زي تبتر مسد أن نبسين سني كنت وانا هنا كالا نون بمبنس يد من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي مؤاملة دا أهل الكتاب دا كم مسلكي mushrikai ya san ba su san komai ba, ba su da wani ilimi na wani wahayi ba, ba su karatu ba, ba littafi a hannunsu, da haka al-mujadala ko al-munazara al-aqliya yafi yi da su, yafi tattauna da su akan al'amura haka na hankali. Su ko waɗannan zai tattauna da su, duk wanda yake da littafi zai masa magana akan wani abu da yake nuna wani abu na cewa ga wani abu da zai zo ya faru, don kasancewa in an faɗa maka wani abu da bai faru yanzu ba amma zai zo nan gaba ya faru, dan ka gane cewa mai baka labarin nan annabi ne, wahayi ake masa, saboda kai ka san alamar wahayi, ka san alamar annabi, ka san alamar wanda ake wa wahayi. Mun fahimci wannan? To shi yasa yake masa wannan magana. Sai yake cewa da shi, in talat bika hayatu, idan rayuwa ta yi tsawo da kai, falatarayanna adh-dha'inata, sai ka ga mace mai tafiya, shine adh-dha'ina, mace matafiya wadda za ta tafiya, tartahilu, dama galibi a ce adh-dha'ina ana nufin mace mai tafiya ita kadai. Yawwa, shi yasa kun ga saboda ana rancen zaman lafiya, shi yasa aka kawo ta, ba ta da abu masu rakiya, ba a cikin tawaga take ba. Sai ce to za ka ga, falatara yanna adh-dha'inata tartahilu min al-hirati, hira ake cewa ba haira ba, in ka ce haira ya zama rikidewa, kuma wani larabci mai kalma ce daban, sunan garin ne hira haka yake. Sai ce za ka ga mace za ta tafi min al-hirati hatta tatufa bil ka'bati, har sai ta zo ta yi tawafi a Ka'aba. La takhafu ahadan illa Allah, ba ta tsoron kowa sai Allah. Saboda me? Saboda zaman lafiya. Ba wancan ya zo maganar ikhafatu sabili ba, tatu'u sabili, to shine yake gaya masa wannan. Wala in talat bika hayatu, kuma idan rayuwa dai ta yi tsawo da kai, la taftahanna ko la tuftahanna kunuzu kisra, za a bude kunuzu kisra, ko kuma la taftahanna zai zama, domin annabi sallallahu alaihi wasallam anan yana so ya nuna masa ne yana cikin waɗanda za a yi yakin da shi, shi yasa sai ma yasa kamar shi ne ya bude. Sai ce la taftahanna kunuzu kisra, sai ka bude taskokin kisra. Kisra wane ne kisra? Kisra anusharwan yazdajirt wanda shi ne sarkin Farisa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yawwa, kuma san dai abin da ake nufi da Kisra shi ne shugaban Farisa, duk mai sarauta a Farisa, Iran kenan, duk sarautar Farisa sunanta kenan Kisra, kamar yadda sarautar Rum me ake ce mata? Kaisar. Sarautar Misra kuma Fir'aun, ko jami'insu shi ne Fara'ina. Yawwa, to za a buɗe taskar ko zaka bude taskar Kisra wala in talat bika hayatu kai kuma idan dai rayuwa ta yi tsawo da kai la tarayanna ar-rajula zaka ga mutum yakhruju ko yukhriju mil akaffihi min dhahabin aw fiddatin zai fito da cikin hannunsa na zinare ko azurfa mana daga gidansa zai fito da hannu cike da zinare ko azurfa wa yatlubu man yaqbaluhu zai rika binciken wane ne zai karba fala yajidu ahadan yaqbaluhu minhu ba zai samu wanda zai karbi wannan a wurin sa ba sadaka ko zakka saboda wadata kowa ya wadata shi yasa malami suka sanya wannan yana cikin alamun tashin alkiyama na ƙarshe za a yi waɗannan irin abubuwa ne kaga ina mai damuwa da talauci kwantar da hankalinka ko la'alla ka gani la'alla ba za ka gani ba amma wani abu ne yana daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na alamun tashin alkiyama kuma a hadisi ingantacce daga gare shi cewa wannan abu sai ya faru ai yana daga cikin abin da zai faru a zamanin annabi Isa dawo da annabi Isa zai saboda a wannan riwaya ta Bukhari har yanzu dawowar annabi Isa ya akwai wannan cewa zai ne za a nemi mutum ya karbi zakka ma babu wanda zai karba ko yawa duk wannan yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi yaya zai faru ba mu sani ba amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajibi mu imani da shi wajibi mu karba galibi masu shigar da hankulansu cikin waɗannan abubuwa wanda ake cewa gauran qur'aniyun ko qur'aniyun gauran mu'tazilawa dinnan su ne suke karyata wannan kun sami wannan fitinar da musamman wajejen 91-92 dinnan wani abin ta fitina ta shigo cikin ahli sunna lokacin da aka samu rahimahullah malam abubakar gumi rahimahullah ya auka cikin wannan matsalar a ƙarshen rayuwarsa yana cikin wanda aka kawo waɗannan hadithan mai inkarinsu saboda tasirin wani mutumi Muhammad Bailey mutumin da ya zauna wani malamin mutumin ƴan Leman ne mazaunin Lagos ya yi tasiri da shi a Lagos har ya fara nuna masa sannan kuma irin su Sanusi Gumbi da suke tare da shi a lokacin da suka karɓi wannan ra'ayi har ya rubutu na littafi akan abun da fitina har ta zo mana nan gari ana an fara yaɗa ta cewa wannan dizzantan annabi Isa zai dawo menene duk ƙarya ne da sauransu wannan duk shirme ne lokacin ba karatu ba a san menene manhajin ahlus sunna ba kuma a lokacin dai wannan hatsari ya riga ya faru kasancewar malamin gumi ya karɓi wannan ra'ayi har ya faɗe shi shi yasa har wasu mutanen har suka rutu da shi sai irin su masu wani ra'ayi irin su dan gungu wanda suka tsaya akan wannan ra'ayin bid'ar dama na kyamar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne har yanzu akan wannan abu su dama daga nan suka dosani wannan abu kuma sai zama musu fitina Allah subhanahu wa ta'ala sauki wannan abun ba daidai bane yawa bayan da za a kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kawo abu wannan hadisan su ne dai hadisan da suka rawaito mana sallah da azumi da zakka da haji don haka ƙaryata su ƙaryata irin hadisan dai da ka dauki sallah da azumi da ake haji sai dai idan zakai watsi da dukkan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi aiki da su ba don haka mutum ya kiyayi fassara qur'ani ba tare da hadisai ba kisa a lokacin nan wani hauka da ya shiga tsakanin mutane na irin wannan abu na san wani bawan Allah akan irin wannan abun ya mutu har sai da har sallah ya daina waya sai a yi sallah Allah maɗaukaki a cikin alkur'ani ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha da munkari to kuma gashi mu muna sallah ba mu daina alfasha da munkari ba don haka ashe wannan sallar da muke baki ta bace duba fa wata irin fahimta mummunar fahimta ta qur'ani sai ce wai wannan sallar ashe ba ita bace aka ce mu rika yi sai dai na sallah wai dama abin da ake yi da sallah shine addu'a haka kawai sai rika addu'a sai aka ce masa to addu'ar wace maka kai lokacin azhar da al'asar in dai ba waccan sallar ba sai in azhar ta yi sai addu'a ta ce in ka daina wannan shikenan gaba daya in addu'a ce ma sai ka nemi wani lokacin daban da Allah ya gaya ma a wani wurin banda azhar da al'asar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daka wannan hanyar yayin uwa musulmi ka guji waɗannan irin hanyoyi da za a rika faɗa wayoyi qur'ani abin nan bin qur'ani duk abin da ya saba wa qur'ani kawai ba ruwanka wannan mutumin tattauna muka da shi yake faɗin wannan har shi wannan Muhammad Bailey ina jin malam Muhammad Yunus zai tuna har gidansa mun je muka tattauna da shi akan harkar ceto. Ba wani karatu ma ba komai, amma abubuwan mutumin kana zama da shi zaka fahimci gaskiya wannan ba akan sunna daidai yake ba, bai ma fahimci me yake yi ba. Hayaniya ce da rudani irin yadda suka dauka, tunda yana cikin malaman da suka tafirantu da abin nan Gaddafi a Libya ma ya zauna. Mun san kuma Libya da ma shi Gaddafi ra'ayoyinsa kenan, watsi da Qur'ani a da hadisai, bal a Qur'ani ma ba komai ya yadda da shi ba, har kullu wallahu bai yadda da ita ba. Wani inda aka ce kul a Qur'ani shi bai yadda ba, waya Allah shi da kansa zai ce kul, waye mai cewa kul din, ma'ana cushe ne ba Allah ne ya faɗa ba. Wannan duk su ne fara'ayoyin waɗannan irin mutane, haka shi ne aka tattaro aka shigo wa mutane da shi aka kuskure, kuma wasu manya suka karɓa a wancan lokaci. Na yi wannan tambayi ne don mu san tarihin bayan a lokacin yadda abin ya auku. Na'am, to shi ne sai yake cewa alhadithu har zuwa ƙarshen hadisi yace wa fi akhirihi, a ƙarshen hadisin qala adiyu ya ce, adiyu ya ce fara'aitu dha'inata, yace to ni ku da idona na shaida na ga mace ita kadai tana tafiya tartahilu, ta yi tafiya din minan hirati daga garin hira a sham, hatta tatufa bil ka'bati, hatta zo ta yi tawafi a ka'aba, la ta khafu illa Allah, ba ta tsoron kowa sai Allah. Wannan ya nuna abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a nan, shine addinin nan da na zo da shi zai ci gaba, za a ci gaba da yaɗa shi, waɗanda za su zo bayana a kansa za su tsaya, kuma manufarsa za su ci gaba da yaɗa har za a samu wannan. Wannan ya nuna me? Da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yaɗa ba, sun canza addini, sun zo da wani abu sabo kamar da in shi a suke faɗa, to da ba a samu waɗannan abubuwan ba. Kuma a zamanin su ne aka samu wannan fathu kunuz kisra, a wani lokaci aka samu zamanin Umar, zaman lafiyar da aka samu mutanen Sham har za su zo su yi tawafi, tun zamanin sayyidina Abubakar aka same shi. Gaba ɗaya aljazirar Arabiya ba wani babu fashi da makami, ba barayin da za su tare ka a hanya su hana ka aikin haji, duk a zamanin wa aka samu, zamanin Abubakar, zamanin Umar. Shi yasa wannan hadisi na manzo Allah yake cewa la yazalul dinu azizan, addinin nan ba zai gushe ba, yana mai buwaya da ƙarfinsa ila 12 mene khalifa, yace ba imam ba, duka ga ruwayoyin su shi abin da suke dauka sai ila 12 imama, sai su tuaga sana an ce 12 imam saboda lafazin 12 din. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake faɗa shine musuluncin nan ba zai gushe ba a matsayin addini mai ƙarfi har zuwa imamai 12. A cikin imaman da su shi a suke ƙaryar bi daga cikin ahlul bait suwa suka shugabanci, mutum biyu ne a cikin 12 da suke bi, daga Aliyu sai Hassan. Aliyu kuma bai yi ba sai a shekara ta 40 ko a 35 kai ko haka bane. To amma wannan shekaru na farko suwa yi suka shugabancin da aka samu zaman lafiya, aka yi hada musulunci ya shiga ko ina da ko ina, aka ruguza daular Faris da Rum, Iran ta dawo karkashin musulunci a zamanin waye, ko lokacin Uthman ba a je ba, tsakanin lokacin Abubakar da Umar aka yi wannan. Umar radiyallahu ta'ala shi ya je har Baitul Maqdis ya karbi mabudi daga hannun Kirista lokacin da aka ci nasara a kansu, kaga zamanin sa ne. A zamanin nasa dai kuma har yanzu aka ci nasara akan Farisa, aka rusa gidan bautar Iwan Kisra, inda yake zuwa binin Kisra yake zuwa ya bauta wa wuta da shi da mutanen Iran suke bautar wuta, aka ruguza shi a garin Al-Madain ya dawo karkashin musulunci, duk kowa ya faɗi la ilaha illallah, da wanda yadda har zuci, da wanda bai yadda ba yana kan addininsa na majusi na mujusanci kai, wanda daga baya su suka haifar wa mutane wannan addinin shi'a din don su bata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah sauki. Da haka wannan abun yana nuna mana musulunci fa guda ɗaya ne, yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi zai faru nan kuma haka ya faru. Adiyu ibn Hatim yana bada labari cewa shi da idansa ya ga wannan mace ta tafi daga hira ta yi dawafi a Ka'aba ba ta kuma tsoron kowa, yace wa kuntu fi man iftataha kunuz kisra, kuma ni ina cikin waɗanda suka bude taskar Kisra kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam idan da waɗanda za su je su bude kunuz Kisra din nan lalatattun mutane ne zai faɗi wannan a matsayin bushara, amma gun shi'a a wurin su hatta wannan cin nasara akan Iran din su suna ganin zalunci wai aka je aka yi. Akwai malamin shi'a sunan sa Ali al-Qurani ya rubuta wasu littafai guda uku, suna ina da su, duk ya bi futuhatin da aka yi zamanin sahabbai, duk ya mai da su neman duniya da neman mata, yace duk ƙarya ne ba neman yada addini bane duk abin da aka yi kuma yanzu wannan za a zo a yadda cewa wai addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke so Allah ya sauke to muje me yake cewa to sai yake cewa wala in talat bikum hayatun kuma inji adibuna hati yake gaya wa mutane a zamanin sa tabi'ai yake gaya wa da yake ruwaito musu wannan hadisi yake cewa kuma idan rayuwa ta yi tsawo da ku la tarawna lalle sai kun ga ma qala annabi sallallahu ma qala annabi abul qasim sallallahu alaihi wasallam sai kun ga abinda abul qasim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa mutum yukhriju mil akfihi inna wannan maganar cewa za a samu lokacin da mutum zai fito da zinare da azurfa yana neman mai karba a rasa kuma in kun dade a duniya za ku gani mun fahimci wannan zancen kun ga ashe a cikin abubuwa uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa nawa ya gani ya ga biyu saura ɗaya kuma ya yadda da shi ya gaya mutane ku jira kuma kuma za ku gani to za a ga wancan din wace wannan kuma ƙarya ne to mu wannan ya gama dai da abin muna da lokaci mintuna bakwai minti bakwai ba zai isa mu fara gazuwa ta Tabuk ba yaƙi na ƙarshe a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai da za a ce ita ce yaƙi na ƙarshe shine yaƙin Tabuka shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala sai mu hakura haka in Allah ya kai mu mako mai zuwa zan yi magana akan yaƙin Tabuk da abubuwan da dade mako ɗayan ba zai isa ba zai dauke mu biyu ko uku da dai zamu yi nasara mu gama wannan littafi kafin Ramadan zai yi insha Allah ko har zuwa rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da farkon abin da ya faru bayan sahabbai bayan kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a fa'idanta dai sannan abubuwan kuma da suke da alaka da me ya faru bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawo anan shike wanda bai kawo ba la Allah ma dan rereyo wasu daga wasu ranan mu yi magana dai ta ƙarshe muna fata a zama kafin Ramadan insha Allah ina tunanin in kun ga ya dace ko idan mun yi shawara in Allah ya sa mun gama wannan kafin Ramadan to idan aka yi karatun tafsiri a watan Ramadan ya zama wannan Lahadi da Asuba din mu mai ita ta tafsiri zai kun yi da haka maimakon sira din tunda dai alhamdulillah an hado mawdu'in dai ba zan ce asili tafsira dama suna da yawa dama ba manufar ita ce mu sa wannan ranar ta zama gaba ɗayan tafsira har abada ba ko amma dai alhamdulillah ya bude mana kofa mun fahimci abubuwa da yawa na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan shekaru biyar kenan ko yanzu da fara wannan littafi wannan tunanin da yazo kenan da ƙarin shawarwari kuma insha Allah da ma ga mai zamu yanke din saboda mu samu daman shi ma karanta tafsirin sa'adi din ba iya shekara ya lokacin Ramadan ba ko Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ce muku Allah ya kare mana ilimi mai amfani na alaikum salam tu tami bari in gama rufewa sai mu saboda lokaci ko muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani Allah kuma ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a kasar mu Allah biya wa kowa bukatunsa na alheri ya Allah muna roƙonka da rahamarka da sunayenka madaukaka Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan kasa ta mu Allah kai mana maganin makirce-makircen da za su daga hankalin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka sa ƙarshen rayuwar mu ya zama akan wannan addini naka akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka ka biya wa kowa bukatunsa na alheri wanda suka rasu Allah ka gafarta musu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka taimaki al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fidda su daga kaskanci Allah ka ba su haɗin kai ka ba su son junansu sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk na'am me yake cewa na'am ban gane ba wacce da wannan qur'ani ne wallahi
ba zan ce ba a samu ba, amma asali abin da ya faru za ka ce fitina ce, ba za ka ce mata qur'aniyun din ce aka dauko ake tallanta ba. Amma da aka fara samun irin waɗannan ƴan kalmomin kuma aka samu babbar matsalar da ta zama fitina tsakanin ahlus sunna, har abin ya fara shigowa kasancewa malamin rugumi an kawo masa tallan wannan abu ya karba ba tare da ya bincike ba. Bal na tuna wani kasar da naji na wani malabi a Zaria, malam Ahmad Kauru. Ahmad Kauru yana cikin wadanda suka ja da malamin rugumi a cikin karatu, har yake ce masa kar makallau wannan fa hadisi ne daga Bukhari, ya za a yi kai inkarin hadisi daga Bukhari akan wannan magana? Sai ke cewa ayo ko abu yana Bukhari in ya saba wa Qur'ani ayo ba za a karɓa ba. Ahmad Kauru ya ce to malam ni dai daga yau na fita daga ɗalibanka in har wannan ita ce aqidarka, a gaban sa ya gaya masa. Sai ce je ka, aka ɗauki abin haka kamar da sauki, amma ba zan ce babu ba su inkari ba, ka kamar ce irin wannan an samu masu inkari. Kuma abin za ka ga a can wajejen ya ɗan karɓu shi ma bai nisa ba, wurare kamar Zaria bai karɓu ba, Kano ma dama abin ko nisa bai ba, ya fara su karɓuwa irin wasu gun ƴan manya-manya mutane da aka samu wasu suna ɗan zuwa suna hira da su ɗin suna jefa musu. Amma da ke Kano garin karatu ne, waɗannan abubuwan gaskiya zai wahala su samu wuri. Kuma har yau za ka ga cewa babu su haka dai a tsakanin malamai, sai dai a tsakanin haka dai wasu ƴan boko da suke son a bar su fanta masu ji daɗin duniya sun karɓi wannan abu. Har yanzu za ka ga wanda suke bin irin su ɗan gungu suna da wannan ra'ayoyi, za ka ga komai a ce ga hadisi ya hana su kada Allah hadisin mai asusun moce. Duk da cewa alhamdulillahi abin ba shi da ƙarfi sosai bai kai yadda, amma dai in kana jin kana tattaunawa da su da kuma suna samun alarammomin ƙauye suna tasirantuwa da su, wannan abu za ka ga sai haifar da rayar da wani abu kamar tatsine-tatsine. Allah dai kiyaye, don wannan dama ita ce ra'ayin su tatsine dama duk da wannan aka yi ta nan aka biyo. Allah dai subhanahu wa ta'ala kiyaye. Na'am. Na'am, suna zuwa. Ana tuna wannan shi ne ba dungun har an kawo shi gaban sarkin dutse kuma an tattauna da shi ya rasa abin da zai ce, har kuma dai haka ya koma an sa masa doka. Asali mutumin Kacako ne, sarki ce fita ya bar masa ƙasa ya koma Kacakonsa, shi nan su ba su yarda da waɗannan abubuwan ba. An yi dai kuma ban san daga baya ko ya sake koma, tunda ka san mutum ya samu mutanen gari suka goyi bayansa lalle za su iya dawo da shi su ci gaba da abinsa. Shi mutumin Kacako mai ja masa baki kuma ɗan ningi ya ce to duk kowanne ya koma garinsu. To a wani ne dai sanin ilimi na ƙarshe da ke nan akan wannan abun bare ke nan a kai wani. Kuma wannan dai duk ƴan uwa masu ilmantar da mutane shiga ƙauyuka ko za a sake tashi da wannan abu, ba za a zauna a bar mutane a ƙauye, hakikatan ƙauye ba karatu. Me yasa wannan hatta wannan harkar shirman na shi'a yake shiga ƙauyuka? Saboda ba karatu. Da ra'ayin shi'a, da ra'ayin barin abin nan maƙalƙalin Qur'ani da wannan abubuwan tatsine da sauransu, duk sun fi kama ƙauyawa saboda ba karatu. Yawwa, in ana karatu ba wanda zai karɓi addinin shi'a, ba wanda zai karɓi waɗannan abubuwa na shirme ɗin. Yawwa, duk inda kaga wannan harkar ana yin ta ba ilimi da za a ilmantar da mutane. Yawwa, ilimin da aka samo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ka babu shi, sai yasa za ka samu waɗannan abubuwa suna kama ƙasa suna wato samun wuri. Allah zai tsare mu, Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ganar da su kansu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.